jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun margayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa dake karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewa wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar margayin da kuma makwabta suka matsa akan lalle sai suka yi shi asibiti tunda bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu ƴaƴansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar su suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka rike ɗaya daga cikin ƴaƴan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi margayin wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta.
Sunana Maryam. Maryam Muhammadu. Tun da ya faru muna kwance da shi a ɗakin, sai ga hasken fitila ta hasko gida. Wannan akuya sai ta tsinke, sai take ta kuka, sai ifito ya kama ta sai ya daure, sai suka kuma hasko da fitilar wannan. Fitannan da zai kafi su yi magana kawai sai suka harbe shi. Sai ta ya habu ku fito, da ya ce habu dina ni ma sai na fita a guje, sai na ganshi gaba ɗaya suna sun ragargaza masa shi. A nan kofar gida.
Ya ra'ayi kin ga raunin da?
Rauni ne ban bude ba, riga biyu ce a jikinsa. Doguwar riga sai dai jinin kawai da yake kwaranya. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Kawai suka juya za su tafi. Sai na ce ya nabi ina kuka, ina za ku kashe shi ku banni da shi, ya zanyi da shi, gani da ƴaƴa tabarkalla marayu kun banni da shi. Sai yake ku kai ni asibiti, ku kai ni asibiti. Har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka. Sannan sai suka dawo, ina ƴaƴan hin, na ce ga su nan guda biyu. Sai suka dauke suka tafi da shi. Kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba, sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya, sun ce dan Boko Haram ne. Ni kuma ba ni abu da muku yashi a cikin gidan nan ba, dan tsaba zaluncin ba ɗaya ba.
Da kika fito ya kika ga yanayin
da mu ina faɗin su a jiki, ba ƴan sanda bane waɗannan. Da motar su, da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi. Kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan. Sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi. Kuma yanzu gawar sun hana min ita, sun rike min yaro.
Basu ba da gawa
ba hayyan
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi. Tun misali karfe 2 na dare suka tafi da shi, lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti, kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu. Kuma me yakon su ba mu gawa sun hana.
A cikin yarinki sun rike wani guda ɗaya, wasu na zargin sa da me
zargin sa? Wallahi babu sharri ne, ni ba mu san ta mama. Kasuwanci yake, dan kasuwa ne, kaji yake siyarwa. Karfe 10:30 ya dawo gida ya kwanta. Kasuwa nan yake sana'ar shi, kasuwar sabon daga sai uban sa dukkan sana'ar su daya. Kowa ya san fitacce ne, ba oyayye ba ne.
Shi misali mai gidan naki ƴaƴansa
haihuwa ta da shi 10:15.
Banda ƴan uba da
mata. Banda ƴan uba ga su nan wajen su 7 ga su nan ƴan uba da kuma matar su. An gani? Kinga ai an zale.
Ku me kuke so ai?
Ni abi min hakina. Dan Allah, dan Annabi abi min hakina, mahukunta na gari su taimaka min. Ga ƙanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga su nan, ba da na aurar daga ciki, banda wanda nake shayarwa. Duk ga su nan. Sai Allah sai ma aiki da hidin da dogara kullun sai ya fita wallahi. Ƴan uwansa mata na guda su ma suna da ƴaƴan su, shi kadai su da shi ni da hidin haka muka dogara da Allah, muka dogara shi muka dogara. A bani gawar shi ne, dan Allah dan Annabi su bani gawar shi, ai su tira shi. Ai su tira kuma su saka min yaro na. Su zo in ma wani abu ne, su zo su duba abi min haki na, bazan yafe ba wallahi. Wallahi bazan yafe da sun bani haki kenan ba. Ai me yake da shi kamar dan ne na bi su faɗi na ta ihu, ina kuka ina salati. Sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri, za a kai shi asibiti, za a cire masa bule din.
Shi waye ke?
Shi babban nasu mai jan mota, shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi. Sai na bi su hagin dimo ta, ina kuka.
Da Hausa yake magana?
Da Hausa. Shi ɗaya ce uwar gida ki yi hakuri, amma sauran ba Hausawa bane.
Ya ce miki kuskuren aiki.
Wai kuskuren aiki ne, ayi hakuri, za a kai shi asibiti. Da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin. Sai daga na ina ta ihu, sannan suka dawo daga baya kuma suka daukai suka tafi da shi, kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu. Kuma su ba da gawar sun hana gawar, kuma sun kama min da sun rike. A taimaka min dan Allah, dan Annabi a kama min dauki.
Wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba. Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa yayin mana ƙarin haske kan batun karbo gawar margayin. To amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa mai kaji a nan Gayawa, wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa.
Sunana Ibrahim Nike, ni ne makwabcin Muhammadu Inuwa. Abin da ya faru da shi tsakiyar dare, misalin karfe 2 na dare, sai na ji ana gudu, an fada cikin gidansa. Kuma sama da shekara 30 na son bawan Allah nan makwabcina ne, ban taba yin sa da wani sharri ba. Ban taba jin sa da wani mummunan magana ba. To sai aka ce an waye gari lafiya, wayannan ma'aikata sun tafi, sai suka fada gidansa. Ni din nan na fito gidana, na bude kenan, sai suka nuna min bakin bindiga, suka ce koma. Sai na koma a daren, da na koma gida, sai da suka gama ta'annutin su a cikin gidan nan, da suka gama suka fito, sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyi. Shine jama'a al'umma Annabi suka banmu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake. To eh a daren, to shine muka dauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota. Da gudu za su yi su ban mana wannan abin nan gawan nan. Sai nace ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi. To shine suka ji tashin hankalin mu yayyawa, sai suka dawo suka yi ribar da masa, suka ce a saka shi. To shine aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya, suka saka shi a cikin wannan mota. Kamin a ce
motar da suka zo,
motar da ta so ce kan ajima minti biyu, motar nan ta shiga da jini ya gab a cikin sa. Wannan bawan Allah na kwanci, mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu, abin jimamin ya ishe mu. To shikenan ba su tafi ba, sai suka koma can suka tsaya. Bawan Allah na yana cikin jini, kamin a tafi bawan Allah na rai ya kusa halin sa, suka tafi da shi asibiti. Amman asibitin da suka tafi da shi ba mu san inda suka kai shi a tsakiyar daren nan. To sai gari ya waye, muke ta lalube. Da zan tafi asibitin nan, sai aka ce ai da Gayawa da mai unguwa da liman, sai aka ce an neme su a can. Amman maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi, ba su biyo ba. Suka je suka dawo yanzu, su da da suka dawo ta nan, maimako su zo su yi mana tambayoyi, ba su zo ba. To amma abinda suka waye gari lafiya wai, sai suka zargi suka ce ai bawan Allah nan dan Boko Haram ne, in ma baya yi yana aje masu yi. Sai na ce tunda Allah ya haɗa ni da wani mutum, ni ban taɓa ganin mummunan magana a kansa ba, ban taɓa ji kuma wanda ya mai sharri ba, ban taɓa ji wani koya da ke ɗan wani koya wa wani ɗan wani kaza. To abinda na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan. To iyakacin abin da na sani kenan. To abin da na
cikin iyayensa ba su rike wani a ciki har yanzu ba su
ko mana shi ba. Sun rike mana ɗa, ga gawa can ba su bayar ba, ga kuma ɗansa. Sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike ɗa ɗaya. To a bisa menene
duk da wannan dalili sun
faɗi? Ba su faɗi mana dalilin da za su rike wannan gawa ba. Mu ba mu tambaye, ba mu gansu ma balanta mu tambaye su ba. Amma ba su gaya mana. Amma shi da Gayawa da mai unguwa su suka gaya haka. Ni kuma na je na tambaya suka ga mu wannan bayani. To ka ji ƙarshen magana kenan.
Bari mu sake koma ga Abubakar Haruna Galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan margayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa. Mu kuma ji batun yadda aka yi rigawarsa.
Ita ma wato matar margayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu, ya riga ya rasu, sai dai ai masa fatan samun rahama Ubangiji. Amma ita yanzu abin da take magana cewa wancan ɗana ta da aka rike, da ake cewa ana zargin ka da cewa ɗan ɗan Boko Haram ne, shi take so ta san menene matsayinsa. Wanda a lokacin shi ɗan majalisar jiha na karamar hukumar Ungwan yake cewa an wato mamaki cewa ai ne girma gwamnan jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Gambiji ya aiko su domin su yi musu ta'aziyya, kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa. Kuma insha Allah batun wancan ɗana ta cewar mai girma gwamna ya nake alƙawarin cewar in Allah ya da ya dawo daga tafiyar da yi zai sa baki, kuma za a fuku wancan yaro wato shi Abubakar ɗin kenan. Amma dai maganar da ake yanzu ta san kima ne sati uku da wannan ziyara da suka je, gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba.
To Allah ya kyauta, a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin ƴaƴan margayin, cikinsu har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da ke nan Kano. Za mu kuma yi kokari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari, to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya.